Sashen Hausa na muryar Amurka kake magana akan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da FM Dalol da tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma Alpha Radio dake kuma sai ta kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koyaushe ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Assalamu alaikum alaikum barkamu da wannan lokaci Ibrahim Germaine daga birnin Washington DC tare da Mahmud Lalu da sauran abokan aiki muke sake dawo muku da wani sabon shirin a cikin shirin namu za ku ji cewa ƴan bindiga sun sace shugaban jam'iyyar PDP a jihar Plateau Mr. Damishi Sango da wasu mutane hudu dake tare da shi sai kuma tafi albarkacin baki da wasu dattijai suka yi akan yawan rikice-rikicen da suka cinyewa a tsakanin al'ummar Najeriya akan haka ne yau muke so mu ji ra'ayoyinku kan taya za a shawo kan yawan rikice-rikicen kabilanci da suka adabi al'ummar Najeriya ganin yadda lamarin ya jawo rasa rayuka a jihar Adamawa lambar da za a kira ita ce a sa alamar tarawa sannan a sa 1 202 205 6555 kada a manta a sa lambar a sa alamar tarawa a farko kafin a jiro lambobin Za kuma kawo muku labaran wasanni daga Najeriya, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
To jama'a assalamu alaikum. Wani dan majalisar dattawan Amurka ya aje aikinsa bayan da guguwar zirge-zirgen yin ayyukan lalata da mata ta hanyar da bata dace ba ta yi kane-kane a kansa. Al Franken shine dan jam'iyyar Democrat na biyu da ya aje aikinsa na majalisa a wannan mako. A wani lamari da ake ganin sun nuna rashin dattaku ta hanyar aikata abin da bai dace ba. A yau ina mai sanar da ku cewa nan da wasu makonni masu zuwa zan yi murabus a matsayina na mamba a majalisar dattawan Amurka. Inji Franklin wanda ya fara wakiltar jihar Minnesota tun daga shekarar 2009 yayin da yake magana a zuwan majalisar a yau. Sanatoci daga jam'iyyar Democrat sun matsa sai Franklin ya ajiye aikinsa bayan da wani rahoto ya ruwaito wata tsohuwar ma'aikaci a majalisar. Tana zargin sa da cewa ya taba sumbatar ta shekarar 2006 ba tare da wato ba da sarranta ba. A yayin makonnin nan mata da dama sun zargi Franklin da cafkar su ba tare da amincewar su ba.
A yau Alhamis an gama ta barke tsakanin Falastinawa da dakarun Isra'ila akan tituna. Kwana guda bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana cewa Kudus shine babban birnin Isra'ila. A can gabar yamma da kogin Jordan masu bore sun yi ta jifan dakarun Isra'ila da duwatsu. Yayin da Ramla kuma masu zanga-zanga suka yi ta cinnawa tayoyin motoci wuta lamarin da ya haifar da wani kakkauran hayaki da ya turnike sararin samaniya a birnin Bethlehem kuwa dakarun Isra'ila sun yi ta harba hayaki mai sa hawaye da watsa ruwa akan masu zanga-zanga yayin da a Gaza kuma masu boran suka yi ta kona hotunan shugaban Donald Trump da na Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu hade da tutocin kasashen biyu Falastinawa da dama sun rufe shagunansu da makarantu a wani mataki na nuna fushinsu. Tun gabanin hakan, domin kaucewa tashin hankali, Isra'ila ta fara tura dakarunta a gabar yamma da kogin Jordan da gabashin Kudus da kuma yankin iyakar Gaza.
Majalisar wakilan Amurka ta yi Allahwa dai da kisan kare dangin da ake wa 'yan kabilar Rohingya inda ta ɗauki wata matsaya da kaso 2/3 na yawan ƙuri'un da aka haɗa. Majalisar ta yi kira da a kawo ƙarshen har-haren da ake kaiwa akan musulmi 'yan kabilar ta Rohingya a Myanmar wacce har ila yau ake kiranta da Bama. Dokan wannan matsaya ta kasance mataki na farko da bangaren majalisar dokokin ƙasar ta dauka wanda ka iya janyo a amince da wani kuduri da zai kaikaici shirin kakaba takunkumin tattalin arziki domin a tirsasa dakarun ƙasar ta Myanmar. Sannan hakan zai baiwa Amurka dama a samar da wani tallafi da zai taimaka wa 'yan gudun hijira 'yan kabilar ta Rohingya su koma gidajensu daga Bangladesh zuwa Myanmar. Wannan wani batu ne na sanin ya kamata kuma batu ne na tsaron ƙasa, inji shugaban kwamitin da ke kula da harkokin waje a majalisar Ed Royce wanda ke wakiltar jihar California.
Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Koriya ta Arewa ta ce wani gagarumin atisaye da dakarun haɗin gwiwar Koriya ta Kudu da Amurka ke yi a yankin tekun Koriya tamkar barkewar yaƙi ne a yankin, tana mai cewa kuma batu ne da ya riga ya zama tabbatacce. Wani kakakin kasar ta Koriya ta Arewa a ma'aikatar harkokin wajen kasar ya faɗa a wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar ta kafar kamfanin dillancin labaran kasar na KCNA tambayar a yanzu ita ce yaushe ainihin yaƙin zai barke. Ya ƙara da cewa mu ba mu fatan barkewar yaki amma idan yazo ba za mu guje shi ba. Koreta arewan ta fitar da wannan sanarwar ce bayan da wani jirgin saman yakin Amurka mai suna B1B mai ligudan wuta ya latsa ta sararin samaniya Koreta ta kudu a wani mataki na sa ido kan abin da ke faruwa yayin da suke gudanar da atisayen hadin gwiwa da ya tattaro daruruwan jiragen yaki na sama ciki har da jirgin yakin zamani na stealth fighter jets da Amurka ke tinkaho da shi. Wannan atisayi dai na zuwa ne bayan da Koreta arewa ta yi gwajin makami mai linzami mai karfin gaske wanda ka iya ratsa nahiyoyi wanda kwararru suka ce zai iya kaiwa ga Amurka.
A yau Alhamis shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan yace akwai bukatar a sabunta wata yarjejeniya da aka cimma a shekarar 1923 wacce aka shata iyakar kasar wato domin shata kan iyakar kasar da sauran makwabtanta.
Labarin duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji da farko, ƴan bindigar da suka sace shugaban jam'iyyar PDP a jihar Plateau, Mr. Damishi Sango, da wasu mutane hudu da ke tare da shi sun buƙaci kuɗi naira miliyan 100 a matsayin kuɗin fansa. An sace shugaban jam'iyyar ta PDP ne a jiya a hanyarsa ta zuwa Abuja, kamar yadda kakakin jam'iyyar PDP a jihar Plateau, Mr. Joseph Akans, ya shaidawa wakilin sashen Hausa ta muryar Amurka, Zainab Babaji, ta wayar ho.
To, shugabanmu na PDP, Damishi Sango, tsohon minista, jiya ya tashi muna kan shirye-shirye maganan convention da za mu yi a national na PDP. Ya tashi waraka ya bar office ya gama meeting da sauran jama'a office ya jira ku ta gumiya ci gaba da shirye-shiryen convention sai aka tare shi a hanya. Dede ta jere a hanyar Abuja a Kaduna jihar Kaduna. Sai mutane suka tare shi wayansu sun zo da sindikoki suka tare shi an tafi da shi inda ba mu sani ba. To har yanzu muna ta bincike muna ta bincike. Sun bar waya guda daya na yaronsa a cikin mota. Daga wannan wayan ne yan sanda sun je sun duba motan ba ko a ciki sai suka samu waya a ciki. Dalilin da ya sa muka sani kenan. Yanzu motan na hannun yan sanda a jere local government.
To a shi kadai suka tashi ko kuma tare da waɗansu?
Yana tare da wani babban ganda na jam'iyyar PDP a Plateau shi wato Chief Magni, Emmanuel Magni, da Odile su mutane biyar ne a mota. Kuma dukan su wanda tafi da su.
To zuwa yanzu kunya samun bayanan inda kuke?
Sun yi waya wai suna neman miliyan 100.
To
yanzu? Abin da muke ciki kenan.
To me jam'iyya za ta yi kenan?
To yanzu muna kira ga jam'iyyar Soso. Don kuma da mun sa musu duk commissioner na ƴan sanda na Kaduna da na Plateau suna kan haɗin kai yanzu su gani sun je an kuɗo shi daga hannun wayan miyagu.
To a gaida Zainab Babaji. Yawan rikice-rikice tsakanin al'ummar Najeriya lamari ne da ya dade ana fama da shi musamman ganin yadda rayukan jama'a da dama suka salwanta a jihar Adamawa. Ta dalilin haka ne wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya ya samu jin ta bakin wasu dattijai SP Alabura Idris Dengi DPO na Gembu da Dr. Muhammad Lawal na Jami'ar Nasarawa ga abin da suke cewa.
Lokacin da nazo Sardauna local government a matsayin na DPO na tara mutane. Amma abinda na gani a cikin ɗakin taron kabila ɗaya na gani sai na ji mambila yana fulfulde, na ji kaka yana fulfulde, na ji kambu yana fulfulde, na ji fanso yana fulfulde, sai na ce a sai ƴaƴan mutum ɗaya ne. To me yasa suke faɗa, me yasa ba za su yi zaman lafiya ba? Sai na tambaye su me yasa ba za ku yi zaman lafiya ba tun ku ƴaƴan mutum ɗaya ne, wane ne uban nasu? Sardauna local government. To don ne muke yadda wasu ƙalilan a cikinmu waɗanda ba su kai ƙwayan tsintsiya uku ba su zo da yawan mu nan da muka ɗaure kanmu muka zama ɗaya suka ce sun fi mu iya tsara har suka mai da kanmu muna haɗa junanmu muna faɗa muna kashe junanmu bayan mun san cewa ni kambu ne zan auri kaka, ni ba Fulatani ne zan auri Mambila. Gari ya waye muna cin abinci tare, muna suna tare, muna zana'ida tare, muna gayya tare, amma sai gayya waye na dauki makami kai ma ka dauki makami ka fa muka fara sauraron junan mu, abin kunya bane. Dole mu gaya wa junan mu gaskiya, Allah ya yi mu dan mu zanna wuri guda ne. Da ya ga dama idan duka muka kwanta washe gari sai mu tashi duka muna yaren kanmu.
To addini ne babu yau yasa muka kasa zama lafiya. Kai musulmi da kake wa kanka ikrarin kai musulmi ne, ka tashi kana fada da dan uwanka kana kashe shi ba tare da yayi maka wani laifi ba, menene musuluncinka? Kai krista da kake tukuburin cewa kana zuwa church kana bautan Allah, ka dauki Yesu dan Allah ka tashi kana tashin hankali, abin da Yesu ya koya mana kenan. Yesu ya ce idan an mare ka a gefe ɗaya ka bada kuma tu ɗaya ƙara maka, menene ma'anar wannan? A zauna lafiya. Idan muka ci gaba da cin junan mu, ku gaya mun saboda Allah yaushe tattalin arzikin mu zai ci gaba? Yau idan tashin hankali ya zo, za a rasa rayuka, za a rasa amfanin gona, za a rasa shanu da sauran dabbobi da ake kiwo, babu abin da ba za a rasa ba. Kai hatta harkan iyalinka ba za ka iya yi ba, abin da za ka ci gashi an dafa an kawo maka ba za ka iya ci ba. Menene amfanin tashin hankalin da kake kawowa? Babu. Sai aka ce to tunda mun ce muna son zaman lafiya, mu fara da tambayan kanmu, miye ne zaman lafiya din? Kowa yana son zaman lafiya, amma mun tabbatar mun san abin da ake nufi da zaman lafiya?
Saboda har kokin mu na duniya duk abin da aka yi ba shi ba.
To Allah shi kyauta, a gaida Nasiru Adamu Alhikaya. Kafin bude layin wayar mu a shakata da wannan.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To mun samu kira daga farko daga Kano, wake kira daga jihar Kano.
Garba Hamidu Sumaila, bakin kasuwa.
To malam Garba, muna jin ka.
Wato yanayin ana magana dama akan yanayin da muke ciki a Najeriya ko?
Yawan rikice-rikice kabilanci musamman abin da ya faru Adamawa, ta yaya za a shawo kan wannan?
To wannan al'amari da kake gani gaskiya saboda Allah ba zai yiwu ba sai shugabanninmu sun tayi sun haɗa kan jama'a, domin a gaskiya rashin haɗa kan jama'a shi ya jawo mana irin wannan abin da nuna kabilanci. To saboda haka ba zai yiwu a zauna lafiya ba sai an tabbatar da cewa wancan ya cuci wancan, an yi mai hukunci yadda ya kamata. Amma in ba haka nan ba za a zauna lafiya ba. Gaskiya ya kamata a yi wannan tsarin ne. Su shugabannin da suke a yanzu suna kwatanta gaskiya, suna nuna mana cewa za su, kuma mun yarda da za su.
To madalla, mun gode. Bari mu ketara zuwa Kaduna. Waye da Kaduna?
Bayan Jami'ai, barka da lasariya.
Barka ka dai.
To madalla, sunana Murtala, ina kiran ku da garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To malam Murtala, mu je zuwa.
To gaskiya kai mu gaskiya yadda irin wayannan matsaloli mun shafa ma da su, duba da yadda mun taso anguwa na kabilu da yawa, duk mun ga irin wayannan abubuwa. To gaskiya na farko akwai ƴan siyasa gaskiya wanda suna amfani da wannan dama ta hada mu rikici ne don su samu kuri'unsu da kujerunsu. Ya kamata gwamnati ta duba da haka. Sannan kuma wasu lokuta za ta da gwamnoni a jihansu suna da ikina da ra'ayin irin wannan akwai kabilu da yawa, don a ci gaba da zabansu za a ga yana bakin wasu kabilu da sauransu. Yanzu ka kaman Plateau lokacin gwamnati ta gabata sai an ga irin wannan, sai ga zaman lafiya ya dawo a Plateau. To haka muke roƙon gwamnati, sani suna da iyaka, za su dauka duk abin da suke, kuma tarihi zai maimaita kansa. Da fatan za a kiyaye tsadar rikici.
To kuma Allah, mun gode, a rika takaitawa saboda wasu su samu su kira. Bari mu ita zuwa Lagos. Waye daga Lagos?
Ibrahim Zamfara shugaban Zamfara mazauna Koda.
To shugaban Zamfara Ibrahim Tafara kenan muje zuwa.
Na'am, to gaskiyar lamari kamar da yadda wanda ya gabace ni shine wato sai shugabanni sun zauna sun fada wa jama'a gaskiya kuma wato a nuna mutane illar fada wato in babu zaman lafiya ba za a ci gaba ba. Wannan shine a takaice. Ku huta lafiya daga Ibrahim Zamfara shugaban Zamfara mazauna Koda.
To madalla mun gode Ibrahim shugaban Zamfarawa. Kar a manta maudu'in da muke tattauna akai yau shine taya za a shawo kan rikice-rikicen kabilanci da suka addabi Najeriya, ganin yadda lamarin ya sa aka rasa rayukan jama'a da dama a jihar Adamawa. Kuma kar a manta lambar da za a kira ita ce a sa alamar tarawa sannan a sa 1-202-205-2655 sannan a kira. To muna sauraron ku. Mun samu kira daga Plateau. Waye daga Plateau?
Ali Ibrahim ne daga Plateau Ali Bekiri.
To muna sauraron ka Ali.
Yawa Ali Ibrahim, gaskiya dangane da irin wannan abubuwa da ke tasowa gaskiya sai dai abi abi yara mata
kamar mun rasa malam Ali daga Plateau line shi ya tsinke. Kada a manta lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Akwai wani akan layi ne? To mun samu kira daga Taraba. Wa alaikum salam.
Yawa, kana magana ne da Salihu daga jihar Taraba.
To Salihu
ne. Daga karamar da take na local government.
To muje zuwa muna sauraron ka.
Kana magana ne akan abin da yake faruwa tsakanin manoma da makiyaya.
Gabaki ɗaya da rikice-rikice.
Gaskiya wannan magana idan aka duba wannan abun akwai abu dubawa a kai kamar musamman ni kamar inda nake nan Sardauna local government. Wannan abu ya faru gaskiya ya kamata gwamnati su dinga kula mu, su dinga duba mu, kullum a dinga sa mana ido a kai. In ba haka ba, in ana barin hakan ne wata rana sai hakan ake kafin a ankara sai ka ga abun ya shiga wa jama'a.
To madalla mun gode kwarai, bari mu je Nasarawa. Waye daga Nasarawa?
Yakubu ne daga Hadari.
To malam Yakubu muna sauraron ka.
Gaskiya wannan maganan da ake ana cikin nan ya kamata shugaban kasa da 'yan majalisu su duba su kyautata maganan tsaro. Domin maganan tsaro shi ne babban abin da ya fi dame mu a ƙasar nan. Odisa suna tsaye a ga abu a rintse su a kashe su. 'Yan banga suna tsaye ba a ba su kayan aiki. 'Yan banga suna shiga daji da lungu su shiga nan. Kuma ba a ba su kayan aiki.
To me ya kamata su talakawa kuma su yi wa junansu ganin cewa an kauce ma irin ako irin waɗannan lamurra?
To ya kamata su dai in ka ga aiki ya shafi yankin tsaro ya kamata dole ne da 'yan kasuwa da mu mutane da na kauye da wanda ma ba shi ke gwamnati ba dole ne a haɗa kai a ɗan nuna liki.
To madalla mun gode, bari mu je Sokoto. Waye daga Sokoto?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Na na Abdulrashid Jola Musa Gwarba da gida Sokoto.
To Abdulrashid ina sauraron ka.
A gaskiya ni a ganin na abin ai akwai ne sai shugabanni. Ya kamata a ce shugaban da kaga jira su gaskiya da harinci. Suka yi na da harinci shugabanci da za ka ga zan zama lafiya. Idan muka duba irin kisa da na Sokoto.
To kaman layin Abdulrashid ya tsinke. Mun samu kira daga Bauchi, bari mu tsallaka Bauchi. Waye daga Bauchi?
Assalamu alaikum sashen Hausa, sunana Ayuba Garba Imam daga Tafin Madaki a jihar Bauchi.
Malam Ayuba kenan, muna sauraron ka.
Yawwa, to babban abin da zai magance wannan rikici na faɗace-faɗace ba wani abu bane kawai duk kowane gwamna ya zauna ya kira duk wata jama'an da suka ɗaga hankali idan headquarter local government ne. To a ɗage headquarter local government ɗin a kai ta wani garin zaman lafiya. Idan kuma suna da wani gine-gine na gwamnati sai a ɗaga daga wannan gari a kai shi wani gari. Mu da a jihar Bauchi ya faru irin wannan al'amari.
To malam Ayuba, malam Ayuba,
headquarter local government ɗin aka mayar wani gari sai aka samu zaman lafiya. Duk wani abu na cigaban garin a ɗaga a kai wani garin da suke zaman lafiya.
Eh to misali
magana Ayuba Garba Imam Tafin Madaki a jihar Bauchi.
To mun gode malam Ayuba. Saura na Kaduna, wa yake kan layi da Kaduna?
To sunana Ibrahim Alaramu Harga cikin Kaduna.
To malam Ibrahim, muna sauraron ka.
Gaskiyar magana na da kyau dai ga jama'a su kansu su makansu ya mulle ne san cewa waɗannan fitintunu da ake yi ba zai taɓa samu ci gaba ba, kuma hukuma ita ma sai duk abin da za ta yi na ganin cewa ta ba mai haƙƙi haƙƙinsa, kada a ce wane sun yi laifi ba hukunta su ba, to shi ma wannan yana kawo matsala ga jama'a gabaki ɗaya.
Fataskun, waye daga Fataskun?
Assalamu alaikum, sunana Gambo Barau Fataskun.
To muna sauraron ka Mallam Gambo.
To gaskiya ni a tunani na akasari wannan lamari da ke faruwa shugabanni ne suke amfani da al'umma su dauke hankalin mutane don su na samun biyan bukatunsu. Dan haka muke roƙon shugabanni masu irin wannan hali su ji tsoron Allah don cewa da zarar sun bar wannan abin fa wa'anda suke tsorawa akan wannan layin za su dawo kansu, daga fatan Allah Ubangiji ya shirye mu baki daya, Allah ya ganar da masu wannan hali.
To mun gode, mu je Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam.
Majar mai barka da yamma.
Barka ka dai.
Sunana Alhaji Musan Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawo Kadunan Najeriya.
Musan Garo, mu je zuwa Musan Garo.
To wallahi jarme ni na dauka wannan abin ya riga zama kauyanci a Najeriya, wannan fadan kabilanci. Ya kamata a ce dan Najeriya ya tsaya ya nemi abin da ma zai ci ma yanzu wahala ne, ballantana ka tsaya kana wani fadan kabilanci a tsakaninku. Ya kamata dai al'umma su rika ganewa kamar inda wannan fasto ya magana. Ya karanto wata aya cikin Alkur'ani da Allah yake cewa inda Allah ya so to da ya bakku gaba ɗaya ku yare ɗaya, addini ɗaya, kabilu ɗaya, to amma saboda dan kusan junan ku lita'arafu, Allah subhanahu wataala ce na babbanta ku saboda idan kun juna ne, ka ɗauki cikin mukami ka kace Kirista, ka ɗauki mukami ka kace Musulmi, ka kace ɗan uwanka, to ya kamata mutanen Najeriya mu yi hattara a tashi lafiya. Alhaji Musa Garo, na gode.
To madalla Musa Garo, da wayar ka za mu kai ƙarshen ɗaukar wayar mu na yau, sai kuma in Allah ya kai mu za ku ji wani sabon maudu'in daga abokan aikinmu. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, yanzu agogo muna cewa karfe 3:22 na yamma. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Ana tare ne isowar zakarun wasan kullun yashi na kasar Ingila, wato Arsenal BSC, a birnin Ikon Najeriya a yau din nan, a daidai lokacin da ake shirye-shiryen soma gasar kullun yashi ta Copa Lagos a ƙarshen makon nan. A cewar masu shirya gasar, wato kamfanin Kinetic Sports, an kimtsa dukkan ababen da ake bukata domin soma gasar wacce za ta kumshi kungiyoyi hudu da kasashe hudu. Kamfanin ya kuma yaba wa haɗin kai da goyon bayan da suke samu daga gwamnatin jihar Lagos domin samun nasarar gasar. Kungiyar ƙwallon ƙafar Manchester City ta Ingila ta sha kashi a karon farko a cikin wasanni 29 a daidai lokacin da aka kammala fafata wasannin matakin rukuni na gasar cin kofin zakarun Turai. Ƙungiyar Shakhtar ta ƙasar Ukraine ita ce ta yi galaba akan City ɗin a jiya da ci 2-1 a wasansu na ƙarshe na rukunin F, wanda City ɗin ta yi galaba a dukkanin wasanninta na baya. A halin da ake ciki kuma karo na farko a tarihin gasar ta zakarun Turai, dukkan ƙungiyoyi biyar daga ƙasar Ingila sun sami tsallakewa zuwa zagaye na biyu na gasar. Manchester United ce ta sama a rukunin A, Liverpool kuma ta zo ta ɗaya a rukunin E. Manchester City tana jagorancin rukunin F, ita ko Tottenham tana ta ɗaya a rukunin H, yayin da Chelsea ta zo ta biyu a rukunin su na C. Za a tsara jadawalin fafatawa a zagayen na biyu, wato na 16 a ranar Litinin mai zuwa a shalkwatar hukumar ƙwallon Turai da ke birnin Nyon na ƙasar Switzerland. A ɓangare ɗaya kuma, ɗan wasan gaba na Real Madrid Cristiano Ronaldo ya kasance ɗan wasa na farko da ya kafa tarihin zura ƙwallaye a dukkanin wasannin da ƙungiyarsa ta buga a matakin rukuni na gasar ta zakarun Turai a kakar wasanni ɗaya. Ronaldo ya zura ƙwallo ta tara a gasar a jiya Laraba, sa'ad da Madrid ɗin ta doke Borussia Dortmund da ci 3-2, wanda ya bada adadin yawan ƙwallaye 114 da ya zura a gasar, inda ya zarta Lionel Messi na Barcelona da ƙwallaye 17. A fagen wasan tennis kuma, mai yiwuwa 'yar ƙasar Amurka Serena Williams ta dawo a fagen daga a gasar tennis ta Australian Open a watan Janairu mai zuwa, a cewar masu shirya gasar. Williams mai shekaru 36 ta lashe gasar Australian Open ta bana, alhali tana ɗauke da juna biyu wanda ta haife 'ya mace a watan Satumba, kuma tun daga wannan lokacin bata koma shiga wata gasa ba. To sai dai daraktan gasar Craig Tiley ya ce yana da yakinin Williams za ta dawo taka leda a gasar ta Australian Open mai zuwa. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Sati biyun da ke tsakanin ranar da aka ware ta duniya domin yaki da tayarwa da mata hankali wanda ake yi a ranar 25 ga watan Nuwamba da kuma ranar ƴancin bil adama wacce ake yi a ranar 10 ga watan Disamba an sadaukar da su ne ga kwanaki 16 na fafutuka akan wariyar jinsi wato kwanaki 16 da za a amfani da su na sanarwa a fadin duniya akan cin zarafin wani jinsi tare da bawa mutane karfin gwiwa kan kawo ƙarshen wannan abu Cin zarafin jinsi dai ana yin shi ne ga wani mutum saboda halittar da Ubangiji ya yi mishi na jinsi. Za ta iya kasancewa ko wasu lokuta ga maza, amma saboda al'adu da yawa sun fi kaskantar da halittar mace, suna haifar da bambanci wanda hakan ne yasa suka fi zama waɗanda ake ciwa zarafi. Cin zarafin jinsi ya shafi kowane irin nau'i na mutane, ko kabila, ko addini, ko ilimi, kuma abu ne da ba a ƙasa guda yake ba. Kuma ya yaɗi ne a sanadiyar kasawar da gwamnati da al'ummomi suka yi na gane muhimmancin ƴancin bil'adama na mata da yara mata duk da cewa wannan wariya tana haifar da illa ga al'umma. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce mun san cewa cin zarafin mata da yara mata yana gurguntar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a duniya baki daya. Ya ƙara da cewa yana ruguza irin dangantakar da ke hada iyali da al'ummomi tare. Wadda kuma take hana kasashe samun kwanciyar hankali da ci gaban tattalin arziki. Ranar da aka ware ta duniya domin yaki da cin zarafin mata da kuma kwanaki 16 da suke raka su na fafutukar yaki da cin zarafin jinsi an yi su ne domin a sanar da duniya irin munin wannan lamari. Muna ci gaba da ganin cin zarafin mata a matsayin barazana akan samun daidaito tsakanin mata da maza, musamman Amurka. Ta damu kwarai da yadda ƴan ta'adda ke amfani da tashin hankali akan mata. A zaman wani makamin ta'addanci na danne haƙoƙinsu tare da ɗaukar ƴan ta'adda da kuma bakanta al'ummomi muna yin tur da yadda ƙungiyoyin ta'addanci ke tilasta ma mata shiga cikin su ko yi musu fyaɗe ko cin zarafin su ta hanyar sa su karuwanci da makamancin hakan a cewar Tillerson Amurka ba za ta taba daina goyen bayan daidaita kan mata da maza ba ta haɗin gwiwa da gwamnatoci ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da ƙungiyoyin al'umma daban-daban na duniya Za mu ci gaba da aiki tukuru domin mu ga mun kawo ƙarshen cin zarafin mata da yara mata a duniya. Mu kuma tabbatar da cewa suna da irin dama da ƴancin da maza ke da. Hayyin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, kafin mu kammala shirin namu ga Mahmud Lalo da labarai amma wannan karan a takaice.
Wani dan majalisar dattawan Amurka ya aje aikin sa bayan da guguwar zarge-zargen yin ayyukan lalata da mata ta hanyar da bata dace ba ta yi kane-kane a kansa. Al Franken shine dan jam'iyyar Democrat na biyu da ya aje aikin sa na majalisa a wannan mako. A wani lamari da ake ganin sun nuna rashin dattaku ta hanyar aikata abin da bai dace ba. A yau ina mai sanar da ku cewa nan da wasu makonni masu zuwa zan yi murabus a matsayina na mamba a majalisar dattawan Amurka. Inji Franken wanda ya fara wakiltar jihar Minnesota tun daga shekarar 2009 yayin da yake magana a zuwar majalisar a yau. A yau Alhamis an gama ta barke tsakanin Falasɗinawa da dakarun Isra'ila akan titina kwana guda bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana cewa Kudus shine babban birnin Isra'ila. A can gabar yamma da kogin Jordan masu bore sun yi ta jifan dakarun Isra'ila da duwatsu yayin da a Ramallah kuma masu zanga-zanga suka yi ta cinna wuta yin motoci wuta. Lamarin da ya haifar da wani kakkauran hayaki da ya turnike sararin samaniya. A birnin Bethlehem kuwa dakarun Isra'ila sun yi ta harba hayaki mai sa hawaye da watsa ruwa akan masu zanga-zangar.
Da takaitaccen labarin mu kawo ƙarshen shirin namu sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma Sa'ida Hamdan da ta hada da bada umarni da injiniyar mu Tayo Zainab Abdulrahman Ibrahim Jarme ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.